الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina za mu tashi? Mun gama babin ma la zakata fihi min al-thimar? Mun kammala? Za mu tashi babi na gaba? Wal qadabi wal buqun? To. Bismillahir Rahmanir Rahim, maratan ukhra. باب ما لا زكاة فيه من الفواكه والقضب والبقول. قال مالك: السنة التي لا اختلاف فيها عندنا، والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في شيء من الفواكه كلها صدقة، الرمان والفرسك والتين وما أشبه ذلك وما لم يشبهه إذا كان من الفواكه. قال: ولا في القضب ولا في البقول كلها صدقة، ولا في أثمانها إذا بيعت صدقة، حتى يحول على أثمانها الحول من يوم بيئها ويقبض صاحبها ثمنها. وانا باب ينا مغانا أكن شوان باب زكاة أتكين فواكه واتن فروتس غباء لينسو والقضب دا دنغو جن ركي واتن دا أبو بوا ماسو sanda wanda sandan ake sha, koko a ce dukkan abin da shi kanshi kaman vegetables, kaga shi kanshi abin da yake tsayen shi kake ci, to da abin da shi kanshi sandan nashi ake sha ana kiran shi qadbu ko ake ci. To amma dai galiban ana amfani da shi a wajen kaman rake da dangin sa. Wal buqul, a dukkan dangin dankali da doya da sauransu, wato dukkan abubuwan da suke ƴaƴa masu girma a ƙasa, to dukkan su dai babu zakka a cikin su. Babu wani nassi kai tsaye daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda yace babu zakka a cikin fawakih, illa an yi kokarin fahimtan abubuwan da nassin suka nufa ne. Dalilin haka Imam Malik da Imam Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal dukan sun tafi akan babu zakka a dukkan nau'o'in fawake, ko da yake Imam Malik wasu daga cikin malaman mazhaban shi sun yi istisna'in tin, wasu musamman malaman Baghdad a cikin malaman Malikiya sun tafi akan cewan tin akwai zakka a cikinsa. Ma'aunin da Imam Malik da malaman mazhaban shi suka yi amfani da shi shine guda biyu. Na farko, mai aka sami mutanen Madina suna yi shine kaji ya ce as-sunnatu indana. Na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laysa fi ma duna khamsati awsukin min at-tamri sadaqa. To duk abin da ba a auna shi da wisko, to Imam Malik bai tafi akan cewa akwai zakka a cikin shi ba. Imam Malik da Shafi'i da Ahmad gaba ɗayan su duk abin da ba a auna shi da wusq, to babu zakka a cikin sa. To kuma duka waɗannan ukun ba a auna su da wusq. Imam Abu Hanifa ta Nu'man ya tafi akan cewa akwai zakka a dukan su banda qadb din, watan shi a wajensa abin da kawai ba za a yi mazakka ba itace, kamar irin icen gona haka da ake cirowa a daji, na mai ake cewa na ƙonawa, da ciyawa irin ciyawan abincin dabbobi, da qadb, waɗannan uku su kaɗai ne ba za a yi mazakka ba. Duk wani abu bayan wannan a wajensa za a yi masa zakka, saboda Menene ayan wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tumghidu fihi wa alamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Me farkon ayan? To ala kulli halin dai wannan ayan na suratul baqara wa mimma akhrajtum min al-ard wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi akhidhihi illa an tumghidu fihi. To saboda aka yi dogara da shi cewa duk wani abu da aka fitar kawai aka noma ko aka fitar da shi daga ƙasa akwai zakka a cikin sa ko menene, yayi istisna'in waɗannan ukun saboda a ganin sa ba abu ne wanda dan adam yake ci kai tsaye ba. Wannan yana nuna mana cewa matsalan zakka Allahu alam kila daga cikin ma'aunan da su malaman sauran mazahib suka yi amfani da shi, wanda Imam Malik ya faɗi ƙarara, shine iddihari. In ka ce za a yi zakka a tumatir, ka ba sa yi wahala, saboda in ya karɓa ƙila kafin ya kai ma inda za a kai ya lalace. Ko? Ko in ka ce zai karɓi zakkan alayyahu, ka ba shi wahala domin kafin ya kai inda za a kai ya riga ya lalace. Ba abubuwa ne da ake iddiharin su ba. To shi yasa shi ma'auni a wazansa shine al-iqtiyatu wal-iddihar. Ya zama abin nan ana cin shi a matsayin qut, abinci ne na jama'a, sannan kuma ana iddiharin shi, ana iya aje shi ya dauki lokaci. To idan ya zama haka, to sai a fitar da zakkan shi. Amma in ya zama ba haka ba, zai zama akwai wahalarwa shi kanshi ga mai karba din. To idan haka ne, ma'aunin zakka shine al-iqtiyat wal-iddihar. Tambaya zai taso cewa yanzu da zamani ya ci gaba, wasu abubuwan da a baya ba ya iddiharin su fiye da kwana ɗaya ko kwana biyu, yanzu zamani ya ci gaba, akwai technology da za a iya iddiharin waɗannan abubuwan. Waɗansu abubuwa kuma da wajen wasu jama'a ba qut ba ne, yanzu ya bayyana wajen wasu jama'a wannan abin qut ne. Ko? Yanzu kamar mutanen Ethiopia ba su da abinci da kuma dukiyar kasuwanci kamar ayaba, shi ne abincinsu. To shin za su yi zakkan aibatin da ana iktiyatin shi? Kuma suna da dabaru da dama na iddiharin shi, musamman dai koda ta hanyar su yayyanka shi ya bushe, su rika sarrafa shi ta wasu hanyoyi, wanda yake kuma ajewa ya bushe abu ne warid. Tunda ana aje dabino shi ma ya bushe a sarrafa shi, ana aje inabi ya bushe a sarrafa shi, kuma duka ana zakka a cikin su saboda wannan dalilin. Watan shi inabi saboda ana aje shi ya zama zabib, ya sa aka ɗauke shi yuddahar. To tunda duka waɗannan sauran abubuwan su ma an ɗauko dabaru, watan an sami ilimi na hanyar da za a yi iddiharin su, shin su ma za a yi kiyasun su da zabib ko ba za a yi ba? To wannan dai matsala ne da malamai suke ta magana a kai a wannan zamanin, har yanzu ba su ba mu alƙaulul faslu ba. Qala malikun, Imam Malik ya ce as-sunnatu allati la ikhtilafa fiha indana, sunnar da babu saɓani a cikinta a wajenmu. Mun na yawan ba da kissan Imam Malik ko a cikin wannan mas'alar, wanda Al-Qadi Abu Yusuf babban almajirin Abu Hanifata Nu'man, wanda ya tafi akan cewa dahadarawat za a fitar musu da zakka khudar, kayan lambu. An ce ya zo wajen Imam Malik wata rana da wannan mas'alar cewa dan me za ku ce ba za a fitar ma kayan lambu da zakka ba, ga aya karara ta nuna cewa a bada sadakan abin da aka cire a ƙasa. Sai Imam Malik ya ce masa to su tashi su kewaye garin Madina lambunan bayan gari, duk lambun da aka je sai ya tambaye mai lambun, wannan lambun tun yaushe kuke noman shi? Ya ce ai na babana ne, shi ma na babansa ne haka. Ce to nawa kuke fitarwa zakkan shi in kun nome? To yau na fara jin ko maganan wani zakkan kayan lambu. Sai a wuce a tambayi mai lambu na gaba. Bayan an gama ya ce to Abu Yusuf yake cewa da malami na Abu Hanifa ya ga abin da na gani yau, shi ma da ya sauka daga ra'ayinsa na cewa ba akwai zakka a cikin waɗannan abubuwan. To wannan dai yana nuna mana Imam Malik watan dacewansa da dacewan mazhabansa kasancewan ya gina shi kai tsaye akan menene aikin mutanen Madina. Wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar sahabbansa na Madina a kai, wanda su kuma suka bar ƴaƴansu tabi'ai, shi kuma Imam Malik ya riske su akan wannan abin. Shine yake nufi da indana, wato yana nufin ahlul madina. Wallazi samitu min ahlil ilmi, kuma bai tsaya akan shine kadai abin da ake yi a gari ba, kuma haka naji daga ma'abuta ilmi. Dan zai yi ka zo kaga abu ana abu a gari, bayan tafiyan mai garin kila koko shi wanda ake koyi da shi da ba da dadewa ba, abubuwa su canza, ka zo ka sami mutane suna wani abu, ka dauka ko shine ya zo musu da wannan abin, ko to shi yasa sai ya kara da wallazi samitu min ahlil ilmi, haka kuma naji a wajen ma'abuta ilmi ma, ba wai kawai na dogara da me na gani a wajen mutanen Madina. Annahu laysa fi shay'in min al-fawakih kulliha sadaqa, babu wani abu na zakka a cikin dukkan fruits, sawa'un rumman ne ko firsik ne. Firsik shine peach da nau'o'in sa, wanda yake daga cikin nau'o'i, akwai wanda ana ci har da bawon sa, akwai wanda ba a ci da bawon. Yawanci sun fi kiran firsik wanda ba a ci da bawon a kasan Larabawa da kasan irin su Senegal, za ga akwai shi sosai, ba su da kayan fawake ma da suke nomawa kaman shi, ana ce mashi hoh. Watin, haka tin shi ma ba a ba da zakkan shi. Wa ma ashba zalika, kamar yadda na faɗi a cikin tin an yi sabani a mazhaban Malikiya, wasu sun tafi akan cewa za a yi zakkan sa, wasu sun tafi akan cewa ba za a yi ba. Wa ma lam yushbihu idha kana min al-fawakih, sawa'un da abin da yake kama da wannan da abin da bai ma kama da shi ba, in dai fawakih ne, kayan marmari ne, to babu zakka a ciki. Qala wala fil qadibi, haka kuma babu zakka a cikin duk abin da sandan shi ake ci, shi ne ce kamar rake da dangogin sa, dan haka zaka hada rake da kuma alayyahu, shi ma alayyahu qadib ne, saboda shi ma ana cin sandan sa, ko wala fil buqul, haka kuma dukkan abubuwan da ake ciro su daga ƙasa, wanda a waje suke ganye abin su na ƙasa, shi abincin duka dai babu zakka a cikin su. Wala fi athmaniha, amma dai wannan kamar yadda muka ce mazhaban Malikiya ne, wasu sun tafi akan sabanin wannan, kila kuma sabanin mu ma nan ƙasan mu zai dan mana amfani. Misali rogo, duk ƙasan mu ba abin da ake nomawa kamar rogo da dangoginsa, rogo, doya da ƴan uwansa, ba abin da ake nomawa kamar shi, ba abin da ake fitarwa ƙasan waje daga Nigeria cikin kayan abinci kamar wannan. Ana noma shi kila linkin yanda ake noma masara da gero so uku ko so hudu, kuma shi ne kayan kuɗi, ana sarrafa shi ta hanyoyi daban-daban. In za ka yi noma ma na kuɗi, yanzu shi ne noman da za ka yi, to shin zai zama babu zakka a ciki ko akwai zakka a ciki? To an ɗauki mazhaban Abu Hanifa akwai zakka, an ɗauki mazhaban Malikiya babu zakka. Wala fi athmaniha, haka babu zakka a cikin kuɗaɗen su, idza bi'at sadaqatun, watan babu zakka a cikin kuɗaɗen, inda mutum zai gama nomawa ya sayar, to ba zai fitar ma kuɗin da zakka ba, har sai bayan kuɗin ya shekara. Hatta ya hula ala athmani al-hawlu, watan koda mutum yana noma su na kasuwanci ne, zai noma na miliyan ɗari ya saida, to wannan miliyan ɗarin babu zakka a kanta har sai ta shekara, saboda abin da ya noma ba abin ba kayan zakka ba ne. Wannan fatawan Imam Malik ne, amma abin da nake so mu fahimta kullum shine tu dazulin nasi aqdiyatun biqadri ma ahdathu, koko ba za mu ce min alfujuri ba anan, watan kowane zamani yana da irin abin da ya fi tafiya da shi na fatwa, kuma kowane wuri yana da irin abin da ya fi tafiya da shi na fatwa. Min yaumi bai'a, daga ranan da aka siyar, wa yaqbidu sahibuha thamanaha, watan daga ranan da ma'abucin su ya sayar ya karbi kuɗin, to daga ran da wannan kuɗin ya shiga hannunsa, to sai ya shekara, sannan za a yi lissafin zakkan wannan abin. Babu ma jaa fi sadaqatir raqiqi wal khayli wal asali, wannan babin yana magana akan shin bayi idan mutun ya tara su zai fitar masu da zakka ko dawaki idan an tara su za a fitar masu da zakka ko zuma ga wanda yake misali yana kasuwancin zuma ya tara zuma da yawa garwa garwa har ya kai huski biyar zai fitar ma wannan zuman da zakka حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقه ارويته daga yahya daga imam malik daga abdullah ibn dinar daga sulaiman ibn yasar daga iraq ibn malik daga sayyidina abu huraira Allah ya kara masa yarda yace manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yace babu zakka akan musulmi a cikin bawansa haka kuma a cikin dokinsa watan dawaki bayi ko sun kai nawa ba za ka ce na fitar da guda kaza na bayar da zakka ba ba wani nisabin zakkan bayi ko da bayi sun kai dubu ne ko fiye akwai wanda suka mallaki dubban bayi to ko da sun kai wannan adadin duk da mutane ne amma dukiya ne wannan yana daga cikin nau'in girmama dan adam da addinin musulunci yayi duk da addinin musulunci kamar yadda kullum muke faɗi ya ga hanyoyi daban-daban na yin tabayi har ya maida ma in ka saba ma Allah kana neman yafewan Allah to ka yin tabawa kaga kamar dai misali bawa wani ajiyan Allah ne da Allah yake jiran da kai wani abu ya ce to ba ni abina ya fita daga hannunka dan shajja mutane akan yan tabayi sabanin abin da Bature yazo yayi da karfi bayan ya kwace mutane ya bautar da su sun gina masa kasan su ya kwace su da karfi ya je ya bautar da su shi sun gina masa kasan sa ya wahalar da su ya karar da rayuwar su to sai yazo yace kuma ga wani wasika an zo an yi ba sauran bauta a duniya wanda kuma wannan kamar yadda kullum muke fadi ko da ba muna cewa bautar da mutane abin so bane ko kaza amma wannan wasikan bata tada bawa daga zaman shi bawa ba wannan wasikan da Bature yayi bata tada bawa daga zaman shi bawa ba sai wanda ya yadda da ita sai wanda ya yadda da ita idan mutun ya yadda da wannan agreement da aka yi shi lalle wannan abu yayi na yadda to shikenan amma ba zai yi babu wani sulta da zata zo ta kwaci bawa a hannun mutun yana matsayin shi na bawa tace ta yantar da wannan bawa 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 ne har sai mai shi ya yantar da shi ko da yake watan addinin musulunci ba addini ne da ya tashji'i akan bautar da mutane ba kamar yadda muka ce shi yasa kullum yabo shi ne ya aka yantar da bayi ba yabo shi ne ya aka mallaki bayi ba addinin musulunci bai taba yaban mutun dan ya tara bayi ba sai dai ya yabi mutun dan ya yanta bayi ya cire su daga cikin bauta Allah ya gane da mu wala fi farasihi sadaqatun haka babu zakka a cikin dokinsa anan wala fi farasihi ya ja sabani saboda kalman faras da kalman khayl duka suna nufin mazan dawaki duka suna magana ne akan mazan dawaki to shin jam'i ne irin wanda na taglibi kamar a ce almuslimuna ana nufin musulmai maza da mata ko kuwa a jam'i ne na takhsisi ana nufin eh su kawai mazan dawaki ake magana ba za a yi zakka ba saboda su ne ake fita yaki akan su da sauransu su ne ba za a yi zakka da su ba banda mata to wasu sun tafi akan cewa idan mutun ya tara matan dawaki zai yi musu zakka irin zakkar raquma amma dai wannan kauli ne mai rauni saboda qiyasi ne ma'awjudul fariq domin da za a yi qiyasi wanda yafi dacewa a yi qiyasin shi da raqumi shine sanuwa amma addinin musulunci bai qiyasin raqumi akan sa ba sai nassi qarare yazo da sabanin tsarin zakkan raqumi a cikin zakkansa to khailu ko da ake amma yi shi ne aslan ba dan a ci da amfana da naman sa ba kaga bai kamata a yi qiyasin shi akan raqumi ba wa dadani an malikin an ibn shahabin an sulaiman ibn yasarin anna ala shami qalu li abi ubaidah ibn al jarrah khudh min khaylina wa raqiqina sadaqatan fa aba thumma kataba ila umar ibn al khattab fa aba thumma kallamuhu aidan fa kataba ila umar fa kataba ilayhi umar in ahabbu فخذها منهم ورددها عليهم وارزق رقيقهم الله اكبر اروي تشن حديثن daga Imam Malik daga Ibn Shahab bin Zuhri daga Sulaiman bin Yasar yace mutanen Sham watan Syria Allah ya gaggauta kawo mata faraj sun ce ma sayyiduna Abu Ubaida ibn al-Jarrah ka karba daga dawakin mu da bayin mu ka karbi zakka kaga mutane da kansu suna bada suna kokarin a karbi zakkan dukiyar su ba wani yana kokarin a gano wannan kudin saura wata daya ya cika shekara ba dan ya fasa bada zakkan shi koko wannan kayan noman ba kalan na zakka bane dan ya koma ya rika noma shi ba masu hila suna gudun mazakka ba so abinda ba amma ce da zakkan ba suke kokarin su bayar a karbi zakka a cikin wannan abin fa aba sai ya ki karba kin karbansa kuma ya taso ne saboda bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karba ba kuma khail kamar yadda muka ce cikin buqul da wasu nau'o'in fawake babu su a garin Madina saboda haka ba mamaki dan ba a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi zakkan su ba idan wani yayi ijtihadi yace za a yi zakka a cikin su amma khail akwai shi a garin Madina raqiq akwai su a garin Madina saboda haka ba ko ne a ce mutumin da yake sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu tare da sayyidina rasulullahi tsawon rayuwarsa amma kuma bai san cewa ana zakkan dawaki ko zakkan bayi ba to amma duk da haka da yaga sun matsa sai ya rubuta masa sayyidina Umar ibn al-Khattabi sai sayyidina Umar ibn al-Khattabi amirul mu'minin ya hana shi yace a kar a karba suka ƙara dai tambaya ya ƙara rubuta masa sayyidina Umar sai sayyidina Umar ya rubuta masa in ahabbu idan su suka so su bayar fa khudha minhum ka karba wardudha alaihim kamar matalakawan su ka karba eh mun ji mun karbi zakka to shike da kai talaka gashi kai gashi amma ba a matsayin zakka mafruda ba anan ne aka samu nau'in zakkan da nake cewa na gani a wata ƙasa ko zakkan san rai mutum ya sa ma ransa kaga mu a wajen mu sai mutum ya mallaki nisabi zai zakka su wasu kasashe yanzu ba magana mallakan nisabi ne kowa zai bada zakka ka amma ba na dole bane irin wannan fa kuza minhu tunda sun matsa suna so akan san rai zai ce to shikenan duk wata daga salary na a cire 1 bisa 100 ko a cire 2 da rabi bisa 100 ko a cire 5 bisa 100 domin aikin addini nau'i kaza wanda wannan abu ne da al'umma za su koye shi su iya shi zai warware zai magance matsalolin mu da dama daga cikin matsalolin mu da yawa daga yanzu inda zamu ce bana duk mai ciwo nau'i kaza a kasar nan mu ware kalan ciwo wanda mu ga ya addabi mutane zamu yi wani fund wanda ma'aikata guda 100,000 za su rika bada koda 1 bisa 100 albashin su ne a rika magance taimaka ma masu irin wannan ciwon insha Allah za a sami sauki ko account din ma bai rara ba in account din bai rara ba za a sami saukin wannan matsalar ba duk kuma sai a ƙara samun wasu 100,000 misali daban su ma su dauko wani kalan cutan misali cututtukan kuma ga sunan da yawa suna damun al'umma koko a'a wani nau'in taimako ko a marayu nau'i kaza ko na gari kaza ga hanyar da zamu dauki nauyin su sai ku yi in an sami amintattun masu gudanarwa ba wanda za su ce sun sai Hilux na zuwa bincike ba sun biya ma kansu kudin hotel na kaza ba in an sami amintattu to in Allah ya yarda zaka ga an magance da yawa daga matsalolin al'umma kuma kasashe da dama sun magance matsalolin ta wannan hanya abin mamaki ne a ce wai turawa sun iya wannan sun gane amfanin kifala takaful an sun gane yanda amfanin a hada karfi a taimaka ma masu rauni marasu hali amma kuma mu har yanzu muna ta badan kuma amma an magana mun fi kowa fita masallaci da wuri mun fi rikici da sunan addini in an taba addini mu aka fi jin muryan mu muna fada muna hayaniya amma wajen hidimta ma addinin zero to nan duka abubuwa ne wanda za su buƙaci tambaya ƙwarai da gaske tsakaninka da addini sai dai kila shekara in zakka ya taso ko kuma kana da wani tsohon canji da baka bukata kaga akwatin saka sadaka ka wurga kaga duka wannan abubuwa ne da ya kamata mu gane fiqhun da ke cikin waɗannan nusus din. Kaga sayyidina Umar ya ce kayan ba kayan zakka bane, amma ya ce a karba din. Na faɗa mana wani lokaci a baya, na je na ga shopping mall isasshe ya kai ya kawo, ya kai ya kawo, duk wani shopping mall da ka sani da wuya kaga wanda ya fi shi girma. Aka shiga da ni muka gama kewayawa, mutane sai sayayya suke, ni ma aka ce ni ɗauki abu ɗaya, na ɗauka wani ɗauka a sayan mun. Sai da duk muka gama kewayawa muka zo, na ga mutane kowa sai ya miƙa kati sai a saka a ɗan abu kaman POS a bashi takarda ya fita. Sai da muka gama sannan suke gaya min cewa wannan duk abin da ka gani a cikin nan kyauta ne. Kawai iyaye maimakon mu bar su akan titi suna tsayawa suna nuna mana hannu da ƴaƴansu ganin ban tausayi, ƴaƴan a sa musu shu'ur bin naqs in priority, jin su ba kowa ba, maimakon a sa musu haka, to a rika ɗaukan ƴaƴansu ma suna zuwa shopping mall kamar yadda iyayen kowa ke zuwa, su shiga su ɗauki abubuwa a zo kaman an siyo masu a leda, su dawo gida su ma su fito suna taƙama su shiga jirgin ƙasa ko su shiga motan taxi, su ma sun fito daga wajen shopping yadda ƴaƴan kowa ke zuwa shopping. Kuma duk wata kowane uba, duk wani uba mare hali wanda yake baya da aikin yi ko musaki ko kaza, ana da record ɗin shi kuma za a bashi kati, duk wata yana da haƙƙin ya karbi da adadin ƴaƴan shi ma kowane ɗansa abu ɗaya wanda bai wuce kaman kaza ba. Kuma hanyar da ake tara abin hanya mai sauki ne, ba wani ma sai an ɗauki kuɗi an je an saya ba. Kowace kamfani da take irin wannan abin, kamfanin madara za ta kawo mana madara ɗaya bisa dubun abin da take fitarwa a shekara ko a wata, kamfanin shuga zai kawo mana ɗaya bisa dubun abin da sai a tajewa, kowane kamfani suna kawo abin da suke saidawa. Shikenan mutum in ya zo zai ɗauka ya ƙara ya tafi. Wannan duka wasu abubuwa ne da lalle al'umma mu muna bukata. Kuma babban abin da yake damu shine kullum aka fara magana irin wannan muna tunanin masu kuɗi, masu kuɗi. Alhali ba mu gane abin da mu talakawa za mu iya yi ba, har yanzu ba mu gane ƙarfinmu mu a matsayinmu na talakawa abin da mu za mu iya yi ba. Idan muka yanzu irin masu roron barkono in suka yi haƙuri ba sai ga har buhu suke cikawa ba, inda sun zo wajen bayan an gama nome barkono ko an tashi masu bin gonaki suna ɗan roron ragowa, sai ga sun je sun ciko buhu saboda sun yi haƙuri da roron ragowa a gonaki. Saboda mu ɗin da ɗan abin da muka raina na ɗan abin da muke da shi canjin nan, Allah kaɗai san abin da za mu iya yi. Ya ce to a karɓa daga hannunsu wannan abubuwan da babu zakka a cikinsu sai a mayar matalakawansu. Kaga wannan yana nuna mana cewa ba sai abin da ya wajaba a zakka ba, ba wai fiqhu shine mu tsaya muna kaza da zakka ciki kaza ba zakka ciki ba, a fiqhu shine mu gano abin da ba zakkan ciki yaya talaka zai iya amfana da shi. Ina fata mun fahimta. Tayi talauci ya ishe mu. To mare zakkan ciki yaya talaka zai amfana da shi? Hanyar da talaka zai amfana da shi ne irin wannan. Mu fardanta ma mutum dan bada wani abu daga ciki dan a ba ma bukata. Daya, na biyu kuma mu gane cewa shugaba zai iya in ya ga inda dukiyar mutane suke ga abubuwan da suka fi samu ga kaza ya sa musu wani percentage. Tunda nan Sayyidina Umar ne yayi. Sayyidina Umar kuma ba shari'u bane. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine share. Ba ma Sayyidina Umar shugaban al'umma da ya ga wannan abin da mutanen Sham suka fi mallaka kenan, sai ya ce to a karba daga hannunsu wannan abin din, a mayar matalakawansu da yaddansu. Da haka a ce shugaba zai iya karba da yaddan talakawa irin wannan abubuwan da yaddan masu shi amin, irin wannan ya mayar hannun talakawansu. Warzuq raqiqahum, shi ma bawan cikin su a azurta shi. Watan abin da ake nufi da azurta shi shine a ƴanta shi, kuma daga cikin wannan dukiyan a ɗauki wani abu a bashi ya zama shi ma wadatacce, wanda in Allah ya yarda zuwa gaba shi ma zai iya. Assalamu alaikum, zan kira insha Allah. Zuwa gaba shi ma zai iya ya taimaka ma wasu. قال مالك معنى قوله رحمه الله وارددها عليهم يقول على فقرائهم. امام مالك يچي abinda yake nufi sayyidina umar Allah ya kara masa yarda da cewa wardudha alaihim kamayar masu shine kamayar matalakawansu, wato yanda ka karba a hannun masu arzikin ka baiwa wanda suke sun cancanci karban zakka a cikin su. Haddathani an malikin an abdullahi ibn abi bakr ibn amr ibn hazmin annahu qala jaa kitabun min umar ibn abdul aziz ila abi wa huwa biminan alla ya'khudha min al-asli wa min al-asali wa la min al-khayli sadaqatan. An ruwaita daga Imam Malik daga Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazmin yace Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz didde mun san shi khalifan Amirul Mu'minina a karshen al-Khulafa'ul Udul, ya rubuta mashi baban Abdullah wato Abu Bakr ibn Amr ibn Hazmin kenan, wanda yake Sulaiman ibn Abdul Malik, wanda yake gwamnatin shugaban Amirul Mu'minin kafin zuwan Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz, shi ya nada shi Abu Bakr ibn Amr ibn Hazmin gwamna a garin Madina. So da haka yayi gwamna a garin Madina kuma yayi alƙalin garin Madina. To ya tafi Mina, Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz ya rubuta masa cewan kada ya karbi zakka a hannun mutane a cikin zuma dar dawaki, watan babu zakka a cikin zuman su da dawakin su komin yawan da yayi sai dai a dukiyan. Amma anan kamar yanzu misali mutumin da ya dauki zuma a matsayin urudu tijara, yana kasuwanci da shi, yana juyawa kayan kasuwanci ne, to dukiyansa in yazo shekara zai zakka, za a kiyasta dukiyansa gaba daya ya fitar da zakkansa don wannan zuman urudu tijara ne. Amma ba za a yi zakkan zuma akan ma'aunin khamsatu awsuqin ba. Haddathani an Malik an Abdullah ibn Dinar annahu qala sa'altu Sa'id ibn al-Musayyab an sadaqati al-Baradhin fa qala wa hal fil khayl min sadaqa. Arwaita daga Imam Malik daga Abdullah ibn Dinar yace ya tambayi Sa'id ibn al-Musayyab, Allah ya kara masa yarda, yace ya tambaye shi shin menene zakkan dawaki in garmun dawaki. Sai Sayyidina Sa'id ibn Musayyab yace wa hal fil khayl sadaqa, shin a cikin dawaki ma akwai sadaka ne? Wato kamar yadda muka ce an ce khayl sune dawaki wanda ake hawa ana ko hawa don nuna kasaita ko don biyan bukata ko don yaki, sabanin dawakin da ake aje su domin intaji, domin watan su haifi wasu dawakan. Wadancan an yi sabani a ciki Imamu Abu Hanifa ta Nomani a tafi akan akwai zakka a cikin su. To nan kuma babu jizyati ahlil kitabi wal majus, wannan babin yana magana akan jizya shi kuma. Jizya kamar yadda muka sani shine dukiyan da ake karba sakamakon zaman wanda ba musulmi ba a garin musulmi, watan kudin da shi musulmi a ka'idar musulunci babu ƙasa ga musulmi. Misali idan Nigeria misali ƙasar musulunci ce, China misali ko Malaysia misali ƙasar musulunci ne, to laifi ne dan ɗan Nigeria zai je Malaysia a ce sai an masa visa? Laifi ne in ɗan Nigeria yana zaune a Malaysia a ce sai ya biya kuɗin zama a ƙasa wani abu da sunan visa ko kowane abu, destination visa ne yake cewa ko menene? Laifi ne, domin duka ƙasar musulmi ne. Amma idan ya zama ba ƙasar musulmi ne za shi ba, watan shi wannan mutumin a musulmi ne, ba musulmi ba ne afwan, sai ya zo ƙasar musulmi, to kaga anan musulmai suna da haƙƙi su karɓi wani abu a hannunsa saboda abinda yake samu na ƙasar musulmi. Wanda kuma duniya yanzu shine al'adan ko duk mutumin da ya shiga ƙasar mutane, ko da yake zai yi mutum ya gabe gane cewa yana biyan kuɗi ba, amma mutane da yawa sun san cewa in sun je ta hanyar kuɗin da za su biya na wajen karɓan visa, da hanyar kuɗaɗen da za su biya na taxes cikin wasu abubuwa, da hanyar kuɗaɗen da za su biya misali akwai abubuwan da za a ce in ɗan ƙasa ne zai sai abin naira 10 in kai ba dan kasa bane ba za a siyar maka da wannan abin ba sai dai ka siye shi naira 15 ko 20 duka wannan wasu hanyoyi ne da su da wasu ire-iren su misali mun zauna wasu kasashen da ko haya ne in dan kasa zai kama haya 100,000 misali a shekara to in bako ne zai kama wannan hayan sai 300,000 ko 200,000 sai an linka masa kudi ko an yi ƙari akan linkawa kuma wannan shine doka haka take a cikin doka kaga duka wannan wasu hanyoyi ne da ƙasa ke amfana saboda himayar da ta ba bako haka jizya ba wani bakon abu bane ba kuma wani abu ne wai dan tauyewa ba a'a wani abu ne da yake ƙara tabbatar da ma hanka ta diplomasiya na addinin musulunci tunda wannan ba musulmi bane ya zo kuma har yanzu yake ƙara tabbatar da ƴancin addini domin duk wanda suke cewa la ikraha fi dini an share ta saboda haka dole a karhanta mutane su musulunta umirtu an qatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah suka fahimta a matsayin cewa kai ai taya kan mutane dole sai sun musulunta to kuma dole su yadda babu jizya a musulunci ba zai yi ma'anan fahimtar su ya hado ya cewa kuma akwai jizya ba domin matukan akai jizya dan me aka karbi jizya dan me aka karba an karba ne saboda shi ba musulmi bane yana zauna a garin musulmi domin an raba waɗanda ba musulmai ba kashi uku akwai ahlul dhimma akwai ahlul uhda akwai ahlul hudna ko da wasu na hada uhda da hudna jama'a daya sannan akwai darul harbi ahlul dhimma sune musulman da afwan waɗanda ba musulman da suke zauna a garin da garin na musulmi ne sawa'un musulmai sun ci garin da yaki da garin mutanen ne musulmai suka ci da yaki ya koma na musulmi kenan ko ko a'a garin na musulmai ne wanda ba musulmi bai zo yana son ya zauna ahlul uhda sune waɗanda ba musulmai ba waɗanda aka yi alƙawarin zaman lafiya da su dindindin ahlul hudna sune waɗanda ba musulmai ba amma suna biyan al'umman musulmi wani abu domin kare musu daularsu ba su da karfin da za su iya kare kansu kamar dai yanda yanzu da yawa kasashen duniya kasashen musulunci ma da dama ke biyan America ko ta wata hanya ko ta wata ko ko su je su biya Russia dole dai ana biyan wata kasa mai karfi wani abu ko da ba a ce an yi wannan agreement da wayanci ma agreement din ake sosai na mu ma in aka kawo muku ta'adda za mu shiga mu taimaka muku amma ga interest din mu ko ga abin da mu ma za mu amfana da shi daga wajenku to kaga wannan shi ake ce mahudna koko alul harbi alul harbi shine wanda ba kowani irin agreement tsakanin musulmi da su saboda haka wannan idan sun kawo hari za a yake su kuma za a iya kai musu hari a yake su bayan sharuɗin da aka aje na kai harin musulmi ga wanda ba musulmi ba so ala kulli halin wannan jizyan wani abu ne da ake karba daga wajen wanda yake ba musulmi ba wanda yake zauna a ƙasar musulmai wanda yake kuma har yanzu al'ada ce sariya a duniyar musulmai da duniyar waɗanda ba musulmi ba kuma sannan daga cikin dalilin da yasa ake karban jizya a hannunsu su ba su ba da zakka su ba su ba da zakka kuma ana ba su kariya to kaga sai a karbi wani abu wanda yake kuma jizyan ba wani kudi ne mai yawa ba kuma ba a karba sai daga wajen mutumin da inda yaki zai tashi zai iya yaki amma yara kanana da mata da sauransu duka waɗannan ba abin da za su biya sai mayaki wanda yake ya kai ya iya yakan al'umman musulmi to wannan mutumin zai biya
haddathani ya ya an malikin an ibn shahabin qala balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam الحمد لله أخذ الجزية من مجوس البحرين وأن عمر بن الخطاب أخذها من مجوس فارس وأن عثمان بن عفان أخذها من البربر وتوانا حديثا أرو يتش دقا يحيى دقا إمام مالك دقا ابن شهاب الزهري الله يكرم مسو يردا يتش يا اسم تشيوا من زال الله تيرا دا من الله استبتا غريشي يا كربي جزية دقا مجوس دم بحرين وتان تش مجوس shine abin da muke cewa maguzawa ko larawa da suka zo suna maguz maguz sai kawai muka ce maguzawa mu kuma wata mutanen da suke kan wani addini
ba wathaniya ba masu bautar rana wata wanda suka harrafa wasu littafai na magabatan su suka canza shi suka cakuɗa abin da yazo na gaskiya da na bata to irin waɗannan ake ce musu majus to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi jizya daga hannun wannan maguzawan na Bahrain haka sayyidina Umar ibn al-Khattab ya karba daga wajen maguzawan Farisa Iran kenan a yanzu haka Usman ibn Affan ya karba daga wajen maguzawan Berber shine Morocco da Algeria da sashin Mauritania a yanzu su ake ce ma Berber wasu sun ce su ne asalin bare-bare Allahu a'lam duka dai wannan yana nuna cewa waɗanda ba musulmi ba idan suna ƙasar da take ƙarƙashin himayen musulunci to za su biya jizya jizyar nan kuma an yi ta maganganu akan nawa ne jizya mafi yawa an tafi akan cewa ga mutane ma'abuta dinari dinari hudu ne ga ma'abuta dirhami dirhami 40 ne to amma kuma an yi sabani da yawa a tsakanin nan wasu sun tafi akan cewa ma'abuta dirhami za su bada dirhami 48 wasu sun tafi akan cewa ma'abuta dinari za su bada dinari 2 3 4 koko wasu ka ce a'a daga dinari 1 ne ma zuwa sama gurgurdan arzikin mutanen kasan gurgurdan yanda yalwan arziki yake idan suna da talauci za a iya samu dinari 1 kuma sannan shi jizyar nan ma a karshe idan shugaban musulmi ya ga an wadata ba sai an karba ba zai iya bari baya cikin abin da ya wajaba dole sai an karba idan aka ga cewa muna da dukiya mun wadatu da karban jizya daga wajen waɗanda suke ba musulmi ba a ƙarƙashin himayen daular musulunci shugaba amirul mu'minina shugaban ƙasa sarki da duddai sunan da aka sa mashi zai ce an dauke ma waɗanda ba musulmi ba biyan jizya shikenan su zaman su haka kuma zai iya gallaza musu idan misali aka ga akwai kuɗi ƙwarai aka ga cewa dinari hudu yayi kadan za a iya cewa a kai shi dinari 10 wannan duka abu ne wanda kamar yanda Abu Hanifa yake cewa la haddali aktharihi watan babu Imam Shafi'i ma wani kaulin yaro an ruwaita haka daga wajensa watan babu iyaka a mafi yawan shi wannan hudun da aka fadi mafi karancin sa ne wasu kuma suka ce a'a dinari 1 ne mafi karanci to dinari 1 dai yanzu kudi ne mai yawa a irin kasan mu aka ce za a karbi dinari 4 kaga ai akwai wanda shi zai she tun da aka halice aka haife shi ma har ya koma ga Allah bai rike dinari 4 ba ko dan dinari 4 a yanzu ya ina gani ya dai fi 100,000 dai to kaga mai gol ya ce ya kai dana ce ya fi ni shi ya ce ya kai to kaga ce zai ba da naira 100,000 a shekara akwai wanda ba inda zai ga naira 100,000 duk yanda za a yi da shi so da haka za a bar takdirin zuwa ga masanan tattalin arziki da jagoran al'umma su ga me yafi dacewa da aya caji wannan mutumin haddathani an malikin an jafar ibn muhammad ibn aliyan an abihi anna umar ibn al-khattab zakara al-majus fa qala ma adri kayfa asna'u fi amrihim fa qala abdurrahman ibn aufin ashhadu la sami'tu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul sunnu bihim sunnat ahli al-kitab arwaitu wannan hadisin daga imam malik daga malamin sa jafar as-sadiq alayhi salam dan muhammadul baqir dan aliyu zainul abidin yake cewa shi aliyu shi jafaru sadiq ya ruwaita daga babansa kenan muhammad baqirul ulum shi yasa na taba cewa jafaru sadiq ko tabbatar da cewa jafaru sadiq imam malik almajirin jafaru sadiq ne wasu suka ji maganar wani iri to amma haka ne sai dai mu Jafaru Sadiq ɗaya ne daga cikin a'imman Ahlus Sunna wal Jama'a a wajenmu ko kadan ba ma daukan shi wani abu sabanin haka bal ma saban Allah ne ka dauke shi wani abu ba haka ba saban Allah ne ka dauki Jafaru Sadiq ba imamin ka ba ba shugaban ka ba ba ɗaya daga cikin shugabannin kuma Ahlus Sunna ba wanda yake a zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a zamanin sa an yi ijma'i babu malami irin sa haka kuma malamai sun yi ijma'i shi bai ga irin sa ba ilimi saboda haka dukkan malaman zamanin sa babu kamansa to mutun irin wannan jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba abin wasa bane Allah ya kara musu yarda kuma abin sha'awa kaga yaro ya ta daga wajen mahaifinsa kuma hadisin na sayyidina Umar ne radiyallahu anhu wanda zai tabbatar maka da cewan masu da'awan cewan misali iyalan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da wani abu da suke ji akan sayyidina Umar da Abubakar ba daidai ba, wannan ba gaskiya bane. Inda gaskiya ne ba za su dauko addinin su daga wajen sayyidina Umar ba. Jafarus Sadiq, Muhammadul Baqir ba za su ruwaita hadisai daga wajen sayyidina Umar ba. Da ba za su yi ba. Bal karin ma abin sha'awan ma jikokin sayyidina Umar din ne ma ta wajen uwa. So da kala kulli halin dai a duk abin da ake yadawa na cewa misali na batanci ga janabin sayyidina Umar da sayyidina Abubakar da sunan waɗannan a'imman, to babu shakka waɗannan a'imman bura'a ne sun kubuta sun tsira daga wannan zargin cewa sayyidina Umar ibn al-Khattabi yayi maganar majusawa sai ya ce ban san ya zan yi da su ba, shin zan dauke su kafirai ne in masu hukuncin kafirai ko ko zan dauke su ahlul kitabi ne in masu hukuncin ahlul kitabi, ma adri kaifa asnau fi amri. Fa kala Abdurrahman ibn Auf, sai Abdurrahman ibn Auf Allah ya kara masa yarda yace na shaida na ji manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yace sunnu bihim sunnata ahlul kitabi, ku bi da su hanyar ahlul kitabi. An ce sunna shine dariqa, shine hanya. Sunnu bihim sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina, ai tariqa man qad arsalna qablaka min rusulina, ko sabila man qad arsalna qablaka min rusulina. Saboda haka ku bi da su hanyar ahlul kitabi, watan ku yi masu hukunci irin hukuncin da kuke ma abuta littafi. Wa haddathani an malikin an nafi'in an aslama maula umar ibn al-khattabi anna umar ibn al-khattabi daraba al-jizyata ala ahli al-dhahabi 4 dananir wa ala ahli al-wariqi 40 dirhaman ma'a dhalika arzaqul muslimin wa diyafatu 3 ayyam. Arwaita daga Imam Malik, daga Nafi', daga Aslam maulan Umar dan Khattab, cewan sayyidina Umar ibn al-Khattabi Allah ya kara masa yarda ya sanya jizya ga mutanen da dukiyansu gold ne dinari hudu, mutanen kuma da dukiyansu azurfa ne dirhami 40, kamar yadda muka ce ala tafawutin bainahum, wasu sun dauki wannan dinari hudun al-haddul adna, wasu sun dauke shi al-haddul aqsa, amma dai tunda kaga an ce Umar ibn al-Khattabi ne ya sa, to wannan kadai yana nuna cewa shugaban musulmai yana da yanci cikin duba me ya dace a sa ya sanya, wanda tare da mura'atin maslahan al'ummar musulmi, ba abu da zai dayya a maslaha ba ko wanda zai cutar da su waɗannan wanda aka sauke suke zama a ƙasar musulmi ba. Ma zalika arzaqul muslimina, sannan kuma tare da wannan kuma za a karbi watan arzaqul muslimina, abinda ake nufi idan kaman garin nasu ne su waɗanda ba musulmin ba, amma akwai musulmai wanda suke gudanar da mulki da lamarin gudanarwa da soja da tsaro da sauransu, to abincin waɗannan sojojin, abinda za a rika ba waɗannan sojojin da za su suke gadin su suke kare musu garin su, to daga hannun waɗannan mutanen za a rika karba. An yi sabani kan kiman shi, wasu ce mudu biyu daga wajen kowane mutum a kowane wata, zai bada mudu biyu daga abin da yake suke galibin abincin mutanen garin, wasu ce sa'i ɗaya, wasu ce sa'i biyu, ya dai danganta gwargwadon abin da dai zai ishi a ciyar da waɗannan sojojin. Su ne almuslimin da ake nufi, sojojin da suke gadin garin suke ba su tsaro, to abin da zai isa a ciyar da su wadiyafatu 3 ayyamin, sannan kuma idan aka turo sa'i ko wani alkali ko wani abin da dai alkali ko wani mutum dai bako ya zo wucewa musulmi ta garin su, to su ma yanda musulmai ke da haƙƙin diyafa akan musulmi, to haka su ma musulmi ke da haƙƙin diyafa akan su, za su sauke shi kwana uku. Ka san an ce ad-diyafatu 3 ayyamin, kuma ba a ce sharadi ne shikenan in ya zo wata rana ya zo a hadisi wani ya zo ya ce yan suka sauka wasu suka tilasta ma mutanen ji mabuta jizya din cewa su ta yanka musu awaki da raguna suna ci, aka gaya wa sayyidina Umar ya ce kar a ƙara, ce ku ba su abin da kuke ci duk yanda yake irin wanda kuka ci ku ba su shi, in za su ci in ba za su ci ba su bari. To diyafa ka'idan ta yanda take shine kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurni, kuma rashin bin wannan umurni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana haifar da abubuwa da yawa, daga cikin abin da yake haifarwa an sai mutane yan yawon ziyara ba su da aiki sai yawo. Zai shekara uku hudu bai zauna a gidansa ba. Yau yana gidan suwa ne, ya zo ziyara ne, in ya kwana biyu uku ya tashi ya koma gidan suwa ne ko garin suwa ne, ya zo ziyara ne ya tashi ya koma. Allah bai shi kuma tattare da wannan da daura nauyi kala-kala wanda Allah bai sauke ba. Allah bai daura ma su mutanen ba bai daura masa ba. Ba wanda ya ce ya je wannan abin. Wannan na farko kenan. Na biyu kuma ya haifar da takallufi a wajen masu sauke bakin. Da yawa daga mutanen da ke sauke baki sai ya ga ba su da tashin hankali irin a ce an yi bako. Ko ko ai ta gulman shi. Ana mashi hidima gwanin ban sha'awa amma ana kuma baya ana jin ya daura mana nauyi yana ta wahalar da mu. To kaga duka wannan hikimin musulunci na sada zumunci da ziyara duk sai ya zama an bayyana shi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gaya mana ga tsarin sauke bako. Sai da ya tsara mana. Yace in kai bako ranan farko kai ƙari akan abin da ka saba ci ka bashi. In kai tuwo kake ci da tsokar nama ɗaya ko biyu, to ranan farko in tuwon na masara kake ci ba surfaffiya ba shi a surfa masa. Kuma naman in tsoka ɗaya kake ci a sa mashi hudu ko biyar. Kai takallufi. Ma'ana takallufi ka ɗaura ma kanka abin da har za ka ji kai na yi hidima. Ranan farko. Rana na biyu. Ka rage lamba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka bashi irin abin da kake ci rana na uku ka bashi abin da ya samu daga nan kuma washe gari in ka so ka ce mishi to Allah ya gafarta malam da Allah sai a kama hanya a wuce in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam sai ka ce mishi to Allah ya gafarta malam da Allah sai a wuce. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai umurni da abu ba hikima ciki ba. Kamar yanda nace ba wai abu ne nake ba da labari akan zato ko labari ba, abu ne da na gani yafi so ba iyaka. Tun ana haba-haba da bako har a rabu kusan da zage-zage. Ko a fara jin cewa ya takura mana. Ko ya zama mana nauyi. Ko in ya sauka a ce mishi ba mu nan. Ko irin kora da hali din nan to duka kuma ba abin da yake haifar da haka sai rashin bin wannan sunnan ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Daga wajen masu sauke bakin ba wanda yace maka kullun kai ta mashi wahala fiyar karfinka. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kwana uku kawai ya baka, kuma ma a ciki kwana ɗaya kadai aka ce kai takallufi. In kana da sanuwa da kake ji da ita ka yanka mashi ya ci ranan farko, rana na biyu sai a yanka akuya, rana na uku sai a kawo ragowar kan sa din ko kan akuyan sai a ɗan gyara masa. Ko daga nan sai ka ce to akramaka Allah sai a ƙara gaba. Wannan shi ne sunna. Mun je da wani babban mutum babba ƙwarai ya ɗauke ni ziyara mu je gidan shehina Sheikh Sharif Saleh, Allah ya ƙara masa lafiya da yadda. Baya ƙasa ya aiko da hadiyya mai yawa. Ya ce a ba mutumin ya aka yayyanka raguna da menene aka yi hidima rana na farko, rana na biyu aka dan rage yanda aka faɗa din nan na sunna, rana ta uku shi babban almajirin shehin ya zo da hadiyya. Ya ce to ga hadiyya shehi ya aiko naira miliyan ɗaya a wancan lokacin ya aiko gashi a baka. Yana Masar amma ya ce a ɗauke wane ya kawo miliyan ɗaya gashi ya bayar. Ya ce a baka hadiyya kuma Allah ya kiyaye hanya. Ya ce ina son to kuma ku bani wasiƙa garuruwan da zan ƙara gaba. Babban mutum ne. Ku ba da wasiƙa ku yi min wasiƙa wisaya cewan su kula da ni in naje, kuma ku bani almajirinku ɗaya don in naje su san daga wajenku nake. Yace a'a ba mu haka. Ba mu haka. Kai baƙo ne ka zo wajenmu mun karrama ka, in ka fita muka raka ka mun yi sallama. Ina za ka ya za ka ba abin da ya haɗa mu da wannan. To wannan duka daga cikin ladubba ne na diyafa. Wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje, wanda inda mun bi su yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aje, da ba mu maida wasu mutane ɗan yawon karɓan dariba da sunan hadiyya ba. Ko da ba mu maida su haka ba, muna da laifi cikin maida su mutane haka. Mu maida su ɗan yawo. Wani yana gaya min ya je saman dutsen Manbila bayan Allah miskinai, ya ce duk inda aka je gida sai a ce a fito da a sai a yi sallama, a ce ina Sharif, a fito da Sharif. sai kaga yarinya mace bata bi shekara 15 ba ta fito da dandanta a hannu mai shayarwa tana shayar da shi wani yazo da sunan waishi sharifi ne yayi kwana 2 ko 3 an bashi mata yayi mata ciki ya tafi ya barta shikenan ba wanda ya san inda yake har abada kuma an yi masa aure shikenan sai dai in ya bace ko daga can ya aika mata takarda wata rana koko bayan tsawon lokaci shikenan alƙali ya karar da auren yace sun kewaye gidaje sun fi 10 ana fito da yara a hannu irin waɗannan to kaga duka wannan kuma ma sharifan ma mafi yawa na irin sharifi ya taba sauka gidansu ne ba wai sharifan bane ko yanda nace irin an taba bakon sharifi ne a gidansu aka ce gidan sharifai shikenan duk ɗan gidan sai suka zama sharifai koko wanda sarkin sharifai ya nada yace ɗan gida kaza ma na ba ku sharitaka ko wani ma na ba ku sharitaka muna nan kowa san irin su da rana tsaka sai ka ji wani ya koma sharu ko to duka dai waɗannan abubuwa ne wanda ba su da asali a musulunci ma anzalallahu biha min sultan kuma ba inda addini yace haka addini yana da dawabit yana da quyud yana da yanda ya tsara ginin sa babu wanda zai zo da wasu abubuwa daban dan wai sunan shi wani ne ko shi wani ne ya amfani da waɗannan daman domin kuntata ma al'umma ko saka rayuwar su cikin wata mahanga daban wanda duka wannan Allah kadai san abubuwan da suka haifar cikin al'umma sun koya ma mutane rashin aikin yi rashin san aiki sun koya mutane tasawul da sunan addini ko tasawul bara amma bara sharifi bara mai girma ko da sunan addini wanda duka dai ma anzalallahu biha min sultan to naga hadisi na gaba yana da tsawo kwarai ga lokaci kuma koma hakura ko muna da lokaci mu karanta shi to idan babu tambayoyi da yawa sai mu karanta wa haddathani an malik an zaid ibn aslama an abihi annahu qala li umar ibn al-khattabi inna fi az-zahri naqatan amya fa qala umar idfaha ila ahli baitin yantafi'una biha qala fa qultu wa hiya amya fa qala umar يقطرونها بالإبل قال فقلت كيف تأكل من الأرض قال فقال عمر أم من نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة فقلت بل من نعم الجزية فقال عمر أردتم والله أكلها فقلت إن عليها واسم الجزية فأمر بها عمر فنهرت وكان عنده صحاف تسع فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة قال فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع فدعا عليه المهاجرين والأنصار arwayta daga Imam Malik daga Zaid ibn Aslam daga baban shi yace ya ce ma Sayyidina Umar a cikin dabbobin da aka koro na zakka akwai wata raquma mace wacce ba ta gani sai Sayyidina Umar yace mashi to shikenan ka dauke ta ka ba mutanen wani gida sai amfana da ita tunda ba ta gani ba za ta iya tafiya ba mai tsawo sai sayyidina aslam ya ce amiral mu'minin ban makauniya ya ce me za su yi da ita ba ta gani sai ya ce tunda mace ce shikenan sai a hada su da raquma maza shikenan ta rika hayayyafan musu sai ce to ya za ta ci abinci alhali ba ta gani sai sayyidina umar dai ya gane dai yana so a ce a yanka ne sai ya ce to a cikin dabbobin jizya ne take ko a cikin dabbobin zakka to wannan abin da ya sa aka kawo wannan hadisin anan dan a nuna mana duk da ba a karban jizya na dabbobi misali ba za a ce in kana da dabba kaza za ka ba da jizya ba amma ana nuna ba wai dole sai dinari mutum zai ba da jizya ba zai iya ba da muqabil ɗinsa misali jizyan da ke kan shi dinari 5 ne, to dinari 4 misali, to dinari 4 kuma ya kai kudin raƙumi 1 misali, to shikenan in bai da dinari 4 za a iya karban wannan raƙuman a matsayin jizya, a matsayin dinari 4. Abinda kaga in azakan dabbobi ne ba za a yi ba, ko dole sai dai dabbobin ku kuma a je a siyo irin ta da wannan kudin, ko ku a cikin dabbobin zakka. Yace a cikin dabbobin jizya ne. Sai Umar yace kai, sayyidina Umar Allah ya karanta, sai dai yace kai dai wallahi kuna san dai ku ku ci nama kawai, saboda in na zakka ne bai halatta ga kowa da kowa ya ci ba, sai talakawa masu haƙi, kuma ka san dai ba za a bada yankakkiyar dabba ba, ba za ka ce tunda wannan na zakka ne shikenan a yanka ta a raba ma masu haƙin nata naman ba, dole dabbar dai za a ba su, ko kuma sannan ba za a ba wanda baya cikin ahalin zakka ba, mai arziki wanda baya cikin ahalin su ci, ba za a ba shi ba. To saboda haka sai ya matsa da wannan, sayyidina Umar ya ce a kai dai kuna son ku ci ne, sai ya ce a a akwai alaman jizya a jikin ta, watan kowace dabba in an dauko ta akwai alaman da ake mata, in ta zakka ne ai mata alaman ta zakka ce, in ta jizya ce ai mata alaman ta jizya ce. Yace to akwai alaman cikin dabbobin jizya ne, sai sayyidina Umar ya umurni da ita aka yanka ta. To kuma yana da wasu farantai, Allah ya kara masa yarda, guda 9. Duk lokacin da aka kawo wani abu na marmari ko wani abu bako wanda ba a saba ci ba, to kafin ya ba kowa sai ya fara zuzzubawa a wannan farantan, ce wannan akai gidan wancan iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan akai gidan wancan iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan akai gidan wancan iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duk sai an gama kai musu tukuna. To sannan abin da ya saura sai sauran jama'a su ci, Allah ya kara musu yarda. To saboda haka sai ya aika musu, kuma sannan yana sa nana sayyidatuna Hafsa ƴarsa ya zama shine na ƙarshe, baya sa ta cikin farko-farko wanda za a kai ma, yana sa ta a ƙarshe, saboda idan abin ya kare kafin a kawo kanta ko ya zama saura kadan, ya zama ita ne take da wannan kadan din, ba wata ba. Watan didda dai wannan kuma kaga yana daga cikin ladabi na jagorori, ba su da son kai. Kaga ƴarsa ce, ita ma iyalin manzon Allah ne, zai iya cewa tunda ita ma iyalin sayyidina rasulullahi ne, yace ma zai fara da ita, ba wanda zai ce don me ne, amma da ya kalli cewa ƴarsa ce sai ya maida ta ƙarshe. A sabanin kuma abin da wasu jagorori suke yi yanzu, idan dan su ne sai su dawo da shi farko, ko ko da bai cancanci zama a farkon ba, ko da yake wannan maganan muna aiken shi haka nan, amma gaskiyar magana ita ce, na saba faɗi cewan da yawa wani abu da yake faruwa na fifita ƴaƴa akan almajirai ba daidai bane a addini. A lokaci ɗaya wannan mun saba faɗa, mun saba majalisai ma akan wannan. To akwai kuma cikon jumlar wanda shi kuma mun saba faɗi ba, shine cikin almajirai dubu da ƙyar za ka sami 5 wanda su kuma in sun samu su ma ba nasu ƴaƴan ne a gaba a wajensu kan ƴaƴan jagoran nasu ba. Da ƙyar za ka sami 5 cikin 1000 wanda su ma ba nasu ƴaƴan su suka dame su ba. Ina fatan an fahimci abin da nake so in faɗa. Sura kaga ashe wannan almajirin bai cancanci tadhiya ba, bai cancanci sacrifice ba, sai dai in za a yi don Allah a yi, amma a kan kansa bai cancanci a yi masa sacrifice ba, domin shi ma kansa ya sani. Don haka kai ma wajibinka ba laifinka ba ne, kai ma an ka gina naka iyalin, shi wancan da ya gina iyalinsa shi ma bai yi laifi ba, saboda shi ma almajirin nasa iyalin yake neman yanda zai gina. Da ƙyar za ka sami almajirin da zai ce zai gina gida ma ƴaƴansa, ya tunanin to ƴaƴan shehina ba su da gida, bari in haɗa da ɗana da ɗan shehina in gina musu gida. Ko zai biya kuɗin makaranta ya ce bari in biya kuɗin school fees na ƴaƴana da na ƴaƴan shehina in haɗa in biya. Ko zai ɗinka kayan sallah ya ce bari in haɗa da na ƴaƴana da na ƴaƴan shehina. Saboda haka sai ka ga ƴaƴan shehunan sun zama abin tausayi, sun zama abin wofintarwa, abin zubarwa, wanda yake kuma su ma a gefe ɗaya ba su cancanci wannan mu'amalar ba. Wallahu a'lam. Sabanin abin da sayyidina Umar radiyallahu anhu yake yi shi nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yalin sa su yake fara kaddamarwa cikin komai duk wani abu sai in yayi saura wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kalman sheikhi kalma ce kawai amma abin take nufi jagoran mutane murshidin su na ruhi sayyidina Umar jagoran sa murshidin sa na ruhi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka yanda sayyidina Umar yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya cancanci sayyidina Uthman yayi da ƴaƴan sayyidina Umar haka ya cancanci sayyidina ko kuma haka ma suke yi din haka ya cancanci almajiran Imam Malik su yi da ƴaƴan Imam Malik to yan aka yi haka da iyalansa sai su dawoma cikin rufin asiri su dawoma cikin karamci kuma ba za a sami wannan shahana din da gasa a tsakanin al'umma ba
Allah ya gane da mu to sannan sai zuba a duka waɗannan farancan naman ita wannan yankakkiyar taguwar sai kuma ya aika mai iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umurni da kuma abin da ya ragu ya ce a gyara shi a dafa a gayyaci muhajiruna da ansar gaba ɗaya a zo a yi tarayya a ci abinci tare watan a taru a ci saboda haƙi nasibi ne na dukkan musulmai gaba ɗaya قال مالك لا ارى ان تؤخذ النعم من اهل الجزيه الا في جزيتهم امام مالك yace bana ganin za a karbi na'am wato na'am kamar yanda muka sani dai dabbobin gida ake nufi raƙumi sa akuya da sauransu bana ganin za a karba a wajen su sai dai in a matsayin jizyan su wato wannan dirhami 40 ko dinari 4 za su bayar in ba su da shi sai su ba da dabba a matsayin wannan jizya din wallahu alam za mu wadata da wannan insha Allah zuwa sati mai zuwa idan akwai tambayoyi zamu bar rago lokacin dan tambayoyi na'am sharifai to ai sharifai mustalah ne a kasan mu ana amfani da shi kaga mu muna ce musu ashraf laraba ma suna ce musu ashraf wasu kuma suna ce musu haidara wasu kuma suna ba su da sunaye daban-daban sune zuriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama khasatan ko zuriyar waɗannan gidajen guda hudu alu aqilin alu abbasin alu ja'farin alu wane na'am aliyin an gane sune sharifai na'am dole a cire zakka kafin a raba gado ba ana cire ba dole a cire kafin a raba gado saboda zakkan za a bayar na wannan kayan gonan ne ba zakkan na shi mutumin bane saboda Allah subhanahu wa ta'ala haqqahu yace wa atu haqqahu yawma hasadihi kaga tunda haqqahu aka ce to haqqahu shine wannan kayan gonan da aka noma ba wai ce zai zakan albasa to gyada wasu sun tafi akan za a yi zakanta wasu sun tafi akan ba za a yi ba wasu sun tafi akan ba za a yi wanda suka tafi akan ba za a yi ba sun fi yawa an gane amma ita ba bukul ba ce amma dai duk da haka duk da yawa sun tafi akan ba za a yi zakanta ba na'am na'am baba ni dai kawai na ce sharifi jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wuta za ta kona shi kawai za ta makera ne wuta ba ta konawa ni ban yi wannan maganan ba kuma shi wannan kawai yawanci ya fi kama da tatsinniya
ya fi kama da tatsinniya, amma sharifi akwai su kuma sun cancanci girmamawa saboda su jinin manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam, kuma ba su daidai da sauran mutane ta wannan fuska, saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bambanta su, ya fifita su, ya yi umurni qul ma as'alukum alayya ajran illa almawaddata fil qurba, ayan qur'ani ne. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umurni da aso su, san su addini ne, kin su munafunci ne. Inji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗin masayidina Abbas ibn Abdul Muttalib wata rana ran da yake ga mace wannan mutanen Quraysh in sun gan su suna bata fuska, yace wallahi ba wanda zai zama mai imani cikin su sai ya so ku saboda Allah saboda ni. To saboda haka san su addini ne, kin su munafunci ne, dole ne a so su, dole ne a karrama su, a girmama su. Amma kuma wannan ba yana nufin a taimake su, duk da in Allah ya yarda muna fatan su zama jagorori cikin hifas akan sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, amma baya nufin a taimake su cikin bata. In an same su cikin kuskure, wajibi ne a yi taqwimin su, a gyara musu. Kage yanzu wanda suka fi tabbaci, misali mutumin da in ka dauki Qur'ani ka rantse shi jikan manzon Allah ne gaskiya ne, sarkin Jordan yana daga ciki. Na yanzu in ka rantse da Qur'ani akwai jinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a jikin sa, wallahi babu kafara akan ka. Ijma'an, ba wani shakka cikin wannan. To amma ba yana nufin duk abin da yayi mu ce daidai yayi ba. In yayi kuskure zamu ce yayi kuskure, in yayi daidai zamu ce yayi daidai. Amma yana cikin watan jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda babu wani kokonto ko ɗaya bisa dubu cikin cewan shi jinin manzo Allah ne. Babu kokonto bil ijma a wajen masana tarihi da masana ansab. Haka misali sarkin Morocco, sarakunan Morocco gaba daya zuri'ansu, su ma babu kokonto ko miskal zarratin cikin cewan su jinin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. To haka dai, na'am. Kannun su za su auri juna sosai, su kansu ne da mata na salaminhum auren ya haramta, amma kannun su ba wani abu, za su auri juna. In har iyayensu za su auri juna misali, to ina ga kannun su kuma? Ka fahimce ni? Wani abu wanda yake bako abin so, barifa shine wani abu wanda yake abin da rai yake so, irin ba kullun ake samun shi ba. Now, haka ne, amma akwai bambanci tsakanin sallah da imani, gaskiya ne. Amma duk mutumin da yake sallah, in dai dan Allah yayi sallan, ai yana da imani. Ka gane? In dai dan Allah yayi sallah, saboda hadisi ya ce la yuhafizu alaiha illa mu'minun, ba mai kiyaye sallah sai mu'mini, ko wala yudayyuha illa munafiqun, saboda haka alamin imani ne kiyaye sallah. An fahimce ni? Me ya hujjan shi na yin haka? Dan ya hana mutane yin sallah? Wannan zai iya zama ridda ma? Zai iya zama ridda, ya danganta da tambayoyin da aka yi masa, aka ji me yasa ya yi haka. Amma wannan zahirin shi ridda ne. Saddun nasi an zikrillahi wa anis salat. Allah ya kare mu. Na'am. Na'am. Na'am, sarakunan ina? Sarakunan ina? Saudiya? Wannan jikokin mutanen Najadu ne. Amma ka sani, kawai ka tambaye ni. Wannan jikokin mutanen Najadu ne. Mutanen Najadu ne. Amma su jikokin manzon Allah suka zo suka kora, ai suka kwace mulkin kasar, suka sa ma kasan sunansu, kasan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya batta da wani suna, suka canza mata suna, sunanta a wajen manzon Allah suka canza, suka mayar sunan gidansu, suka ce sunan kasan Saud, Saudiya, suka mai da kasan kaman haƙƙin su, wanda suke so shi zai aikin haji, yanda suke so haka za a yi aikin haji, sun mai da kayan Makka mulkin su haka sun kwace a hannun masu abin wanda yake duka wannan ma anzalallahu biya min sultan yanzu har mutane suna ganin kaman ma kasar nasu ne ko har ana ganin kaman kasar nasu ne alhali na duk musulmi ne su ma kwacewa suka zo suka yi da taimakon Isra'ila da taimakon Ingila Yahudawan Isra'ila da Ingila suka taimake su suka kwace kasar ta fahimce ne a hannun jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan haka su ma yanzu wasu suka zo wanda suka fi su adalci suka kwace a hannun su ba wani abu sai a canza ma kasan sunanta koma Hijaz dinta shine sunanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba Saudiya ba wannan sunan bid'a ne kawai ka fahimce ni sunan bid'a ne mutane ne wanda mallaka kawai yafi damun su in ba haka ba ba inda za a yi rashi na mutane dubbai a karkashin kulanku ko inspector na yan sanda ko mai anguwa bai ce ayi hakuri ba mun yi kuskure ko mai anguwa ba wai minista ba balle shugaban kasa ko mai anguwa bai ce wannan abin da ya faru mun yi kuskure a yafe mana zamu gyara ba ba wanda ya ce a sai ma tuhuman al'umma su wanda suka yi rashin kaza da wanne za su ji da rashin ko da tuhuman wai laifi suka yi su ne suka yi laifi ko mai anguwa bai ce ayi hakuri ba wannan ta'addanci ya kai muntaha kuma abu ne da ba abin yafewa bane gaskiya raini ne wanda ba ya da kwatankwaci wajibin su ne in za su iya aikin su na farko su kula da mahajjata shine wajibin su na farko in za su iya in ba za su iya ba su bar ma wasu su amma ba su da wajibin da ya kai wannan saboda ba su da kowane irin uzuri a irin wannan rashin su koma tuhuman wasu ba su da kowane irin uzuri su hana mutane daga kasashe su je su duba mutanen su da suka rasa su san wani hali suke ciki su san suwa aka rasa su ce siyasa ne abubuwa dai kaga ga sunan ba dadi kawai Allah ya rufa asiri Makka haramin Makka da haramin Madina ba kayan su bane ba ta inda ya zama nasu lokacin da musulunci ya zo ma aka karbi haramin Makka da haramin Madina su kakannin suna can suna yakan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ana ba su kyauta suna cewa ba su so ko ba haka bane saboda haka ba ta inda haramin Makka da na Madina zai zama nasu babu wannan hanya haramin Makka da na Madina na al'umman musulmin duniya ne gaba daya saboda haka al'umman musulmi suna da yanci su nemi ga wanda suka dace su wakilce mu cikin gudanar da waɗannan wuraren kuma wajibin farko ba wai sa manyan gine-gine dogaye da kaza wanda yake hotels ma sun fi ginin kaban ma an ce yanzu babban hotel din da yake kusa da kaba agogon da ke cikin shi kadai ya kai girman dakin kaba agogon da ke cikin shi kawai ya kai girman dakin kaba to kaga an koma kawai kasuwanci da gina manyan hotels da gasa ciki da tsawwala musu kudade da makamantan waɗannan abubuwan maimakon ainihin hidima ga alhazan mutane in sun zo sun kalla za su ce ana kokari babu shakka ana kokari a zahiri amma shi kokari ana kaddara shi ne gwargwadon girman aiki ina fatan an gane ni gwargwadon girman aiki kake ce maka za kokari ne idan kana da baki 50 za ka dauki mutum 50 sai ka zo da keke ko mashin ka dauki wannan ka kai shi ka dawo ka dauki wannan za ka ce kai wannan kai you are not serious me yasa ba za ka dauko hafila za ta kwashi 50 ba saboda haka za a kaddara kokarinka ne gwargwadon girman aiki mutanen da suke karban bakuntan mutum miliyan 2 miliyan 3 to haka mata ka san menene daukan bakuntan mutum miliyan 2 3 yake nufi Allah ya ji kan wanda suka rasa rayukansu kuma ya gaggauta mana kawo watan hallin da haka ba zai ci gaba da faruwa ba a tsakanin al'umman musulmi kamar inda kuma ba dama bace wannan na maida abin siyasa da tasfiyan hisabin siyasa wata kasa tana da matsala da gwamnatin Saudiya shikenan tayi amfani da wannan daman domin tasfiyan hisabat dinta na siyasa tsakaninta wannan shi ma ana biyan bukatun siyasa ne akan rayuwan da mutuwan bayin Allah wanda shi ma ba adalci bane amma raddufil din su da yanda suke tasarrufi da abin ya kamata ya kona mu duk mai imani rai na'am Now. Shi ba shi yasa ba sallallahu alaihi wasallam shi bai sa shi manzo Allah Madina kawai yasa mu suna amma sunan da kasan take zamanin manzon Allah nace zamanin manzon Allah mafi yawan kasan Saudi Arabia sunan ta Hijaz Hijaz sannan akwai wani sashin da sunan ta Najd ka gane wannan shi ne sallu ala nabi al-karim sallallahu alaihi wasallam Afwan kafin mu rufe da addu'a akwai dan uwa yazo bai da lafiya yana neman taimakon da zai sai magani wanda Allah subhanahu wataala yasa zai iya taimaka masa ko wanda za su iya taimaka masa da Allah sai a taimaka mashi yana fama da cututtuka gashi wannan kakan namu ko baban mu ne ya kai kakama Allah ubangije ya bashi lafiya na'am innan Allahu akbar to akwai dan uwan mu yana neman addu'a yana da ya sami matsalan gani Allah ubangiji ya yayi masa wannan matsalan Allah ya bashi lafiya ya azurta shi da masoyansa guda biyu sallu ala nabiyil karim سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله